وعليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة شهر وتر رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم بشكرا دبو ايدا تريوه دا أربعين دا بقين وانده يدي دا أكو جواتن أكو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا شدا وانا شيني مجالس منا غوم شاهد أسكن مجالس من تفسير القرآن مجرما نا وانا شكرا kafin fara karatu wannan yana tambaya cewa menene idan mutum ya rasa raka'a daya a sallar tarawih zai bi su ne sai ya ci ko raka'a ko zai jira su gama sallah sai ya fara ma'ana sai in ya suka idar da suka yi sallama sai a tashi a fara sabuwar raka'a biyu da shi yake magana. Abinda zai yi shi ne zai bi su inda ya samu liman ya bi sallah daga inda ya samu, in an yi sallama ya tashi ya cuko abinda ya kubuce mishi, sawa'un raka'a ɗaya ce ko raka'o'i biyun ne ko ma menene da ya kubuce mai sai ya tashi ya tuko bayan liman yayi sallama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa, idan za ku zo masallaci ku zo a natsi, ba zuwa da gudu ba, ku rinka zuwa a natsi. Sai ce fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu, abinda kuka riska tare da liman sai ku bi shi ku yi sallah tare da shi. Haka ba a zuwa a jira liman wanda sallame sai a tashi a yi sallah daban, sawa'un sallan nafila ce ko sallar farilla. Kamar yadda za ka ga wasu sun shigo masallaci ko sun samu liman yana zaman tahiya, sai su tsaya suna jira wai a yi sallama, sannan sai su je su yi tasu sallar, ko kuma ya yi kabbara ya bi liman a zaman tayya aka yi sallama, shi ma sai yi sallama sai ya koma ya shiga jam'in da za a yi bayan sallama. Duka wannan kuskure ne. Abinda ka zo ka samu liman yake kai kawai ka bi shi, haka manzon Allah ya ce fa ma adraktum fa sallu, duk abinda kuka riska tare da liman to ku sallace shi. Wa ma fatakum, abinda kuma ya kubuce muku fa atimmu, sai ku zo ku cika abin da ya kubuce muku daga baya. Da ka ko a ya ka zo ka samu liman, haka za ka yi kabbara ka bi shi, ba za ka ce za ka tsaya ka jira sai ya yi sallama sannan ka yi ba, ko kuma sai ya yi kaza ko sai yana sujjada sai ka jira tukunna, bari ka gani sujjada ta ƙarshe ce ko miƙewa za a yi a ci gaba da sallah sannan ka yi kabbara ka bi liman. A kana shigowa masallaci yadda ka samu liman kawai ka yi kabbara ka bi shi, in yayi dadda sallah ka tashi ka tuko abin da ya kubuce maka. Shi ne abin da manzon Allah ya faɗa a wannan hadisin, wanda Imam Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi. Da haka ba a jira ko kuma a ce bari sai an sallani, to haka ita ma sallan nafila, in ka zo ana tarawihi ka bi shi a inda ka same shi, in yayi sallama sai ka tashi ka tuko abin da ya kubuce maka. Idan ana yin sallar tarawih ta gaske ke, amma in ka je kai sa'a kuma inda tattaken kunciya ake yi kafin ka tuko ɗaya an sake yin wasu biyun, ta ka bayar da ka iya shi ba za ka iya ramawa ka samu liman ba dole sai dai in ka riga ka tashi za ka tuko to sallaka ta zama da banke da haka za ka yi ta bin su daga baya har a gama sallar gaba ɗaya ba ka iya kamo liman ba. Allah ya kiyaye. Sai tambaya ta biyu yana magana cewa hukuncin zuwan mata sallar tarawihi da tahajjud. Babu bambanci a wurin salloli da ake yi na jam'i a masallaci na farilla da na nafila wurin halartun halatta a tsakanin mata da maza. Yanda maza suke zuwa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka mata suke zuwa masallaci. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi alkhairin sahun mata shine sahun ƙarshe, mafi kuma sharrin sahu shine na gaba, saboda su ne suke gab da inda maza suke a cikin masallaci. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu da ake sawa a raba a cikin masallaci tsakanin maza da mata, kawai maza suna gaba mata suna baya, shine yadda ake yin sallah. Da haka mata suna yin sahu ne daga baya suke farawa, ana yi gaba ana yi gaba, maza kuma suna yi daga gaba ana yin baya ana yin baya. To wannan shine, da haka ana yi zuwa masallaci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maza da mata babu bambanci. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah ya ce la tabna'u ima'allahi masajid Allah, manzon Allah ya hana mutum ya hana mata zuwa masallaci. In ta nemi izini za ta zo masallaci, an ba ta dama ta nemi izini, shi kuma wanda za a nemi izinin an hana shi ya hana. Shi ne la tamna'u ima'allahi masajid Allah, ta kan su nemi izini ba za su je ba izini ba, amma in sun nemi izini kuma ba a yarda a hana su izinin zuwa masallaci ba. Illa dai abinda yake bambancinsu da maza, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sallar mace a gida ya fi sallarta a masallaci, sallar namiji a masallaci kuma ya fi sallar shi a gida. Bambanci tsakanin mace da namiji kenan. Da haka manzon Allah ya ce mace ta yi sallah, shi yasa matar da ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ina so rinka yin sallah a masallaci tare da kai ya Rasulullah. Sai manzon Allah ya ce na san kina so ki rinka yin sallah tare da ni a masallaci, amma sallar ki a ɗakin ki ta fi miki falala fiye da yin sallah da ni a masallaci. Ba fa ana magana kowane masallaci ba, ana magana masallacin manzon Allah wanda sallah ɗaya daidai take da sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba. Amma manzon Allah ya ce sallarta a gida ya fi falala fiye da sallarta a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa ya zo a wani hadisin ma manzon Allah ya nuna gwargwadon yadda ta fi ƙurewa a cikin gidan, gwargwadon yadda ta fi samun lada. In ta yi sallah a cikin tsakar gida bai kai falalar ta yi sallah a cikin ɗaki ba, in ta yi sallah a falo bai kai falalar ta yi sallah a uwar ɗaki san cikin ɗaki ba, gwargwadon yadda ta fi ɓoyewa da shigewa ciki, gwargwadon yadda sallar ta tafi falala. Da ta yi a gida a mace ya fi falala fiye da yi a masallaci, ko da masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ballantana kuma wani masallaci wanda ba shi ba. Amma wani lokaci wanda yake na falala, kamar lokacin da ake wasu ibadu wanda yake ba a iya yi ko ita ba za ta iya yi ba, ya fi kyau ta zo ta yi sallah tare da mutane, amma da sharaɗin kiyaye dokoki na shari'a. kuma akwai fita da duk mace idan za ta fita daga gidanta akwai dokoki da kaidi da shari'a ta sa in ta saba waɗannan dokokin ta saba ma Allah ko da ibada za ta je ko da aikin addini za ta je dole sai ta cika waɗannan sharuɗin ta cika sharuɗin abin da ya shafi hijabi da lulluɓi na shari'a wanda shari'a ta yarda da shi sannan ya zama ta aminta daga cakuɗuwa da inda za ta je da cakuɗuwa da maza wanda bai halatta ta cakuɗu da su ba duka waɗannan ƙa'idojin da sharuɗin sai ta cika abubuwan da aka hana mace ta sa in za ta fita dole sai ta kiyaye su babu wani abu mai ado a jiki babu sa turare da sauran duka irin waɗannan abubuwan dole sai an kiyaye su sannan fitar za ta zama ta halatta a shari'a amma in ba haka ba fitar ta zama haramtacciyar fita ko da tahajjud za a zo ko da qiyamul layli za a zo ballantana kuma irin wannan yanayin da za a zama an saki yara da ƴan mata suna yawo a titi a lokutan tarawihi da lokutan tahajjud a mai da shi lokacin samun dama ta haɗuwa da fira tsakanin ƴan mata da maza da sunan fita sallah to wannan duka haƙƙi ne akan iyaye wanda sai Allah ya kama su akai dole su san ina ƴaƴansu suke fita idan sun fita ina suke zuwa me da ne yake faruwa idan sun fita duka haƙƙinka ne a matsayinka na uba sai ka kula da waɗannan abubuwa ba wai mujarradin kawai ai ta fita masallaci ba ta tafi tarawihi ta tafi sallah a'a me yake faruwa in ta fita sallah me yake faruwa a hanya in ta je wurin me yake faruwa dole sai an Allah mai hisabi akan wannan da ka ba ka sai kawai ai ta fita ka tura ta ta tafi wala Allah man an tsare ka baka san ina ta tafi ba wannan masallacin ma ta tafi a ina take yin sallar baka sani ba sai dai kawai ta fita sallah to wannan babu rukun amana a ciki dole ka rike wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya dora maka wallahu a'lam har yanzu muna nan a cikin suratul baqara darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 96 ko na'am ita ce dai za mu tashi akan ta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
نعم باين جن بيانا دسك قباتا نا قالوا بليد أكيم يهوداوا أكن سيمو باهلا dangane da mutuwa indai da gaske suke yi su ne akan gaskiya su ne akan hanyar Allah ko su ne ƴan aljanna ko su ne masoya Allah to su yi mubahala Allah ya la'anci ko Allah ya kashe wanda yake akan ƙarya tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma a bisa ɗaya ma'anar da malamai suka fassara ayar shine su yi fata ko su yi burin mutuwa indai da gaske su ne suke da kyakkyawan sakamako a wurin Allah ranar alƙiyama bayan an faɗa mana cewa ba za su taɓa yin wannan fatan ba ko kuma ba za su taɓa yin wannan mubahalar ba bima qaddamat aydihim saboda abubuwan da suka aikata na saban Allah da zunubi suna jin tsoron su haɗu da Allah da wannan aikin sai aka faɗa mana wani sababi kuma daga cikin sabubban da yake sa ba za su yi fatan mutuwa ba Allah ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati za ka same su sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa sai aka ce ala hayati akan rayuwa aka kawo ta na kira saboda ba ana nufin kowace irin rayuwa ba mana sun fi kowa tsananin kwadayin tsawon rayuwa a cikin mutane mana alhayatul mutaqawila ake magana rayuwa ne tsawo sun fi kowa kwadayinta ba wai kowace irin rayuwa ba sannan sai Allah ya ce wa minal ladina ashraku sannan sun fi waɗanda suke mushrikai san rayuwa wannan wa minal ladina ashraku kamar yadda ishara ya gabata a jiya malaman tafsiri sun yi maganganu guda uku a kai magana ta farko suka ce wawul wawun din da take jikin wa minal ladina ashraku wawul atfi ce ma'ana sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa wa minal ladina ashraku kuma sun fi mushrikai ma kwadayin rayuwa sai zama kwadayin rayuwarsu ya fi na kowa to amma da aka ce sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa mushrikai sun shiga ko ba su shiga ba sun shiga to me yasa aka sake maimaita su aka ce wa minal ladina ashraku yanzu misali ana nufin a ce sun fi kowa kwadayin rayuwa kowa dinnan mushrikai sun shiga ai sai aka ce kuma wa minal ladina ashraku kuma sun fi mushrikai kwadayin rayuwa daga sai an maimaita mushrikai ne saboda babu wanda ya kai mushrikai kwadayin rayuwa saboda su ba su yi imani akwai wata rayuwa bayan wannan ba wanda bai yi imani akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba a wurin shi iya rayuwa ne sai ce ita ce iya wannan duniya da haka duk yadda zai yi ya yi tsawon rayuwa iya abin da yake fata kenan yana gani tana karewa shi kenan duniyar shi da lahirar shi ko bai ya kare bai ma yadda akwai lahirar ba saɓanin wanda ba mushriki ba wanda ya yi imani da Allah ya yi imani akwai ranar tashin alƙiyama da haka wanda ya fi kowa cancanta a duniya a ce ya fi kowa kwadayin rayuwa wane ne shi ne wanda bai yadda da akwai tashin alƙiyama ba shi ya fi cancanta ya fi kowa kwadayin rayuwa to amma yahudawa su da suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da akwai ranar tashin alƙiyama sai Allah ya ce to har mushrikai har sun fi mushrikai kwadayin rayuwa saboda zargi ne ake musu mai tsanani a nan ya za a ce kai da kai yadda akwai lahira kuma wanda bai kai bai yadda akwai lahira ba har ka wuce shi a wurin kwadayin rayuwa da haka wannan abin da suka yi babban abin zargi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su a kai sannan ƙauni na biyu waɗansu suka ce a'a abinda ake nufi wawun a nan ba wawul atfi ba ce wawul isti'nas ma'ana wata sabuwar magana ce aka tura wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin za ka samu mushrik yahudawa sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa sai aka zo da wata magana aka ce wa minal ladina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana daga cikin mushrikai fa za ka samu a cikinsu akwai wanda yake fatan ina ma a raya shi shekara dubu sai zama mai kenan wanda yake nufi Allah ya faɗa mana yahudawa sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa sai ya kawo mana misalin waɗansu mutane su ne mushrikai wanda su suna fatan da su rayu shekara dubu to su ma ɗin yahudawa sun fi su kwadayin rayuwa mana yahudawa suna fatan su rayu sama da shekara dubu kenan idan mushrikai suna fatan su rayu shekara dubu to ai yahudawa su ne aharasan nasi ala hayati su suna fatan su rayu sama da haka wannan shine wannan ma'anar ta biyu waɗansu malamai kuma a ma'ana ta uku suka ce akwai taqdim da ta'khir a cikin aya akwai abin da aka jinkirtar da shi wanda ya kamata a gabatar da shi sai zama taqdir din ayar ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا ahrasan nasi ala hayati sai zama wa min alladhina ashraku din an tura ta gaba ne maimakon a dawo da ita a hada ta da su da yahudawa sai zama ma'anar ayar zaka sani su yahudawa da su da mushrikai ahrasan nasi ala hayatin sun fi kowa kwadayin rayuwa ma'ana su da mushrikan ne aka hada su a wuri daya sun fi kowa a cikin mutane kwadayin rayuwa domin da mushrikan da yahudawa zaka samu ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin zaka ga wani daga cikin su yana fatan ina ma a raya shi shekara dubu ya rayu shekara dubu a duniya sai zama anan wani karin zargi ne dai akan yahudawa an hada su da su da mushrikai su da suke takamar su ne mabiya Allah su ne masu ruku da littafin Allah su ne jikokin annabawan Allah amma gashi sun yi tarayya da mushrikai akan wata mummunar sifa ita ce san duniya san tsawon rayuwa a duniya sai aka hada su a cike a ƙarƙashin wannan ma'anar to amma dai ma'anar da ta gabata ta farko cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati ana nufin su yahudawa din su ne ahrasan nasi ala hayati wa ahrasu min alladhina ashraku kuma sun fi kwadayin duniya hatta sama da mushrikai wannan ita ce ma'anar farko wanda kuma aksarin malaman tafsiri sun fi tafiya a kan wannan ma'anar to an zargi yahudawa a kan kwadayin duniya har aka zarge su a kan cewa sun fi mushrikai ma kwadayin duniya sannan aka maida maganar zuwa ga yahudawa cewa ɗayansu yana fatan ina ma a ce ya rayu shekara dubu da aka shekara dubu ma ba ta yi musu kaɗan ba su a wurinsu ballantana shekara 50 ko 60 ko 70 kenan wannan shekara 60 70 suna ganin ta ba komai ba ce su a rayuwarsu su fatansu ina ma a ce su rayu shekara dubu shine ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bi muzahzihi min al adabi an yu'amma har ila yau malamai daga cikin malaman tafsiri waɗansu daga ciki suna cewa wa min alladhina ashraku ana nufin mushrikai ana nufin majusawa wanda ba su da addini kwata-kwata su ne wa min alladhina ashraku suka ce abin da ya sa suka fassara wannan da wannan ma'anar kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhuma ya ce saboda majusawa su ne ake rawaitowa daga gare su suna yi ma sarakunansu addu'a suna cewa ish alfa na yuruzan ana ka rayu shekara dubu ko kuma mutum ya yi atishawa a cikinsu za a ce mai ish alfa sana ka rayu shekara dubu suka ce to shi ne ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin shi yasa suka ce a nan ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin ana nufin su mushrikan saboda an samu wannan ɗabi'a sai ta majusawa na farisa a wancan lokacin suna yawan amfani da wannan kalmar da wannan addu'a shi yasa suka ce al-mushrikuna anan ana nufin al-majus waɗansu kuma suka ce ana nufin mushrikan larabawa ma'ana mushrikan larabawa ba su kai son duniya sama da yadda yahudawa suke son rayuwa a duniya ba shine ya waddu ahadum law yu'ammaru alf sana sai a maida zamirin zuwa ga yahudawa ba zuwa ga mushrikai ba sai Allah ya ce wa ma huwa bi muzahzihi min al azab wannan fatan tsawon rayuwar da suke yi da fatan su rayu shekara dubu a duniya da suke yi to wannan tsawon rayuwar ba zai nisantar da su daga azabar Allah da komai ba ba abinda zai nisantar da su daga azabar Allah ko sun yi tsawon rayuwa ko ba su yi ba shi yasa sai wannan ayar bayan ta nuna mana sai Allah ya ce wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon abin da bayi suke aikatawa. Daga ayar bayan ta nuna mana mu'jiza da alama ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan kalubalen da yayi wanda a zahiri za su iya yi dan su karyata manzon Allah amma suka kasa yi. To kuma a wuni daya ayoyin suna nuna mana tsawon rayuwa akan saban Allah. Duk yadda mutum ya kai ga tsawon rayuwa ba zai amfanar da shi da komai ba, ba abin da zai amfanar da shi a lahira, balma sai dai ya cutar da shi. Gwargwadon tsawon rayuwar, gwargwadon yadda tsawon rayuwar zai cutar da shi a lahira, matuƙar dai ba akan ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yake ba. Gara ma a ce ya mutu da wuri, ya rage ma kanshi sako da zunubi, ya rage ma kanshi azaba, fiye da a ce ya yi tsawon rayuwa ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. Domin hadisi ya zo a cikin Musnad na Imamu Ahmad da Aljami na Imamu Tirmidhi, hadisin Abu Bakr radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambaye shi man khairun nas, wane ne mafi alkhairi a cikin mutane. Wa wata riwayar ayyun nasi khair, wane ne yafi alkhairi a cikin mutane. Sai manzon Allah ya ce man qala umruhu wa hasuna amaluhu, shi ne mutumin da ya yi tsawon rayuwa sannan kuma ayyukansa suka kyautata, ya yi tsawon rai sannan ya zama mai da'a da aikata ayyukan alkhairi. To kaga wannan tsawon rayuwa zai amfane shi a lahira. Sai aka tambayi manzon Allah wa ayyun nasi shar, to wanne mutane, wanne mutum ne mafi sharri a cikin mutane? Sai manzon Allah ya ce man qala umruhu wa sa'a amaluhu, shi ne mutumin da ya yi tsawon rai sannan aikin shi ya munana, ya yi tsawon rayuwa sannan ga aikin sako da zunubi. Gwargwadon yadda rayuwar take ƙara tsawo, gwargwadon yadda azabar shi take ƙaruwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga wannan hadisin ya nuna mana matuƙar mutum ba a kan alkhairi yake ba, to tsawon rayuwa ba zai amfanar da shi da komai ba, ba zai rage mai wani abu na azabar Allah ba, shi ne daidai da wa ma huwa bi muzahzihi min al'adabi an yu'amma. Daga wannan tsawon rayuwar ba zai iya kautar da shi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba, sai dai ma ya ƙara dilmiyar da shi. Domin gwargwadon yadda yake son duniya, gwargwadon yadda yake ƙara dilmiya a wurin neman duniya ɗin, kuma gwargwadon yadda mutum yake dilmiya a wurin neman duniya, gwargwadon yadda hanyoyin saɓan Allah da zunubi suke buɗe mai a rayuwa, ya bi hanyoyin da zai nemi duniyar ta kowace irin hanya. Da aka san duniya yana rufe idon mutum, da aka wannan san duniyar shi ne ya makantar da Yahudawa, ya sa suke fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala, ya sa suke kafirce ma annabawan Allah wanda suka tabbatar suke da yaƙinin cewa gaskiya ne annabawa ne, amma san duniya ya makantar da su, ba sa iya ganin gaskiya, ko sun ga gaskiyar ba sa iya bi. Shi yasa al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake da wata magana mai kyau a cikin littafin shi Ad-Da'u wad-Dawa, yake cewa war-raghabatu tasturu al-uyub, kwaɗayin mutum a abu yana suturta mai aibin abu. Duk abin da mutum ya shagalci da san abin, to baya ganin aibukan abin. In ka shagalci da san duniya, to duk yadda Allah zai ta bayanin aibukan duniya a cikin Al-Qur'ani ba za ka rinka ganewa ba, ba za ka rinka fahimta ba. Don haka ar-raghabat tasturu al-uyub shi ne ka'idar, kwaɗayi da san abu da ƙaunar abu yana rufe aibin abin, ba za ka rinka ganin shi ba. Ko mutum ne kake ƙauna kake so, ba ka ganin aibukan shi da laifukan shi. Amma idan ka ƙi mutum kuma to duk wani motsi na shi aibu za ka gani. Kana ɗauke ƙaunar ta duniya ta koma iyayya, to za ka ga duk wani motsin shi aibu za ka gani, ba za ka ga alkhairi ba. Saboda da ne ya makantar da kai ba ka ganin aibu, wannan san da ƙauna da kake yi shi ya makantar da kai, ya sa alkhairi kawai kake gani, ba ka iya ganin aibu a tattare da shi. Sai yake farragibu fi shay'in la yara qulubahu, duk wanda yake kwaɗayin abu to baya ganin aibukan wannan abu. Hatta idza zalat raghabatuhu fihi absara qulubahu. Ibn al-Qayyim yace har sai lokacin da kausanka da abin ya kauce, to daga nan sai ya fara ganin aibukan abu, ya rinka ganin da fa muna kaza, da mu ne kaza, ko wani hanya sai kake bi da kana ganin ita ce daidai, kana ganin ba ta da wani aibu. Daga ran da Allah ya cece ka, ka gane gaskiya, ka fahimta, sai ka zo kana tunanin wai da da mu ake kaza, mu ne ƴan kaza, mu ne muke kaza, yanzu aibukan za su bayyana a gare ka ka gani. Amma da wannan ƙaunar abin da kake yi ya makantar da kai gaba ɗaya, ba ka iya ganin waɗannan aibukan sai lokacin da aka cire wannan. Sai ce fa shiddatur raghaba rishawatun ala al-ayn, tsananin kwaɗayin abu da san abu, to kamar wani makulli ne, kamar wani kariya ce ake sawa a jikin idon mutum. Tamna'u min ru'yati shay'i ala ma huwa alayhi, wanda wannan kariyar tana hana mutum ya ga abu a bisa yadda yake haƙiƙanin shi. Da haka kana sa san duniya a ranka, ba za ka taɓa ganin duniya a haƙiƙanin yadda take ba. Wani abu daban za ka rinka gani, wani abu kyakkyawan al'amari kawai za ka rinka gani. Kai sai ka zama irin wane, sai ka zama kamar wane, sai ka sami irin abin da wane ya samu, iya abin da duniya za ta rinka haska ma kenan. Amma wane ya aka yi ya samu wannan abin, ba za ka rinka gani ba. Ta wacce hanya ya samu, wacce illa ya faɗa kafin ya samu wannan, me ya bayar na mutunci shi kafin ya zama haka, me ya bayar na addini shi, duk ba za ka rinka gani ba. Saboda san duniyan ya riga ya rufe ma ido, ba za ka iya gano aibin abin da kake faɗayi ba. Kai dai kawai a sai ka zama mai kuɗi, ko kuma kai kawai a sai ka zama mai mulki. Don haka wane tun da ya zama kaza ya samu mulki kaza, to ni ma sai na samu. Da haka idan ka zai rufe daga duk wani aibu na mulki, yanzu abin da kake ji wani yana jin yanzu ya zai yi ya je ya nemi mulki a zaɓe shi, ya za ka zan yi inda in nemi abin da zai sa a tara min mutanen local government ɗin nan gaba ɗaya ranar alƙiyama a layi a kan a wurin hisabi? Kana ganin haka kana hararowa, ko ya za ka ɗauko abin da zai sa a tara maka mutanen jiha gaba ɗaya a layin hisabinka ranar alƙiyama? Kana ganin haka ne yanzu in tunda idanka bai makance daga son wannan abin ba, ran da ta faɗa idanka ya makance, duk abin da za a yi ma na bayani ba za ka ga wannan abin ba. Abin da kawai za ka rinka ganowa, ai muna so mu kai ne mu ma mu taimaki al'umma, mu ceto mutane, ana cikin wata rayuwa mu ma mu je mu sa hannu mu ba da gudunmawa a taimaki al'umma, iya abin da za ka rinka gani kenan. Iya can abin, amma aibin abin da matsalolin da suke cikin abin, to san da kake ma abin ya makantar da kai. Shi yasa duk abin da mutum zai kalla, to ya rinka kallon shi da madubi na shari'a, ba na madubi na san zuciyar shi da ganin da abin da yake so ba. Ka aje san ranka, ka ɗauki madubi na shari'a, ka kalli abin da shi ka haska. In shari'a ta haska maka shi ka gani, to nan ne za ka iya ganin shi gani na haƙiƙa. Daga nan sai ka san ya cancanta ka miƙa kai ka tafi a kan wannan, ko bai cancanta ba. Amma in ba haka ba, ka kuskura ka sa san abu a rai, kuma ka zo ka ce za ka bi shi ka kalle shi, to ba abin da za ka kalla sai shi alkhairi. Haka yake a rayuwar mutane. Haka za ka ga wani idan shi ya rufe a duniya yana ganin ga wata nan, duk duniya ba wanda ya kai ta kyau, ba haka bane haka zai ka gani baya ganin wata mai kyau a duniya in ba ita ba a daidai lokacin wani kuma ko daura mai ita akai sai ya kwance ya gudu yana mamaki wai mai wane ya gani a jikin wannan ya je ya dauko ta saboda wannan san ya riga ya makantar da shi ba zai iya ganin komai a wannan lokacin ba iya abin da yake gani kenan abin da idan shi yake haska mai ko duk wanda zai so abu ya so shi iya yadda gargwado kuma ya zama zai rinka kallon shi ne da kallo na shari'a wannan shine abin da ya halakar da yahudawa anan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati sun fi kowa kwadayin rayuwa dan haka ba sa ganin aibu komai suna ganin duk abin da za su samu rayuwa idan mutum dubu za su mutu saboda su samu abin da suke so na rayuwa idan mutum miliyan za a karar da su akan wani abu na rayuwa da za a samu to za a karar da su saboda a samu saboda ba abin da suke gani a duniyar sai kyalkyalanta da dadinta duk muninta da sharrinta ba sa taba iya gani saboda kwadayinta da santa ya riga ya shiga zuciyarsa balma ya zama su ne ahrasan nasi ala hayati sun fi kowa kwadayin rayuwa din gaba daya daka wannan shine abinda wannan ayar take dauke da shi sai Allah madaukakin sarki yace
qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
نعم انا ان ساتقوموا وتا غبا دبان daga cikin miyagun ayyukan yahudawa har yanzu dai su Allah subhanahu wataala yake nuna haska mana dan mun ji wancan yayi girma yayi muni sai kuma mu tsara ganin wani mummunan aikin kuma Allah ya sake hasko mana na abin da suke aikatawa Allah ya ce qul man kana aduwwan li jibril qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul ka ce musu man kana aduwwan li jibril duk wanda ya zama abokin adawa maki na malaika jibril alaihi salam to ya sani fa innahu nazzalahu ala qalbika shi malaika jibril din nan shine wanda muka saukar da shi ko kuma shine wanda ya saukar da alqur'ani da Allah ya yi maka wahayin shi ala qalbika a zuwa zuciyarka shine Allah ya aiko da alqur'ani ya saukar da shi a zuciyarka ya rasulullah sannan wannan abin da yazo da shi na alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi har ila yau dai suna gani yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya ba wani sabon abu bane aka zo da shi wanda ya saba ma wanda ya gabata a an aiko shi ya saukar maka da alqur'ani a zuciyarka kuma wannan alqur'anin da ya saukar maka musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata littattafan da suka gabace shi a baya gaba daya tun daga at-taura har injila har zabura har sauran littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar wa hudan sannan kuma qur'anin da malaika jibril ya zo da shi gare ka shiriya ne shi wa bushra sannan albishir ne shi wannan alqur'ani lil mu'minina amma ga mu'minai yana zama shiriya kuma ya zama abishara ga waɗanda suka sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka kuma da kuke cewa mu'minu bima unzila alaina mun yi imani da abinda aka saukar mana wanda ku mu'minai ne to wannan alqur'anin shiriya ne da kuma bishara gare ku domin shiriya ne da bishara ga al'ummar da suke mu'minai. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar ajma'a ahlul ilmi bit ta'wil, malamai masana tafsirin al-Qur'ani gaba daya sun yi ijma'i anna hadhihi al-aya nazalat jawaban lil yahud, cewa wannan ayar Allah ya saukar da ita ne domin ta zama bayar da amsa dangane da Yahudawa. Wayannan Yahudawan daga cikin Bani Isra'il in za'amu anna Jibril aduwwun lahu, lokacin da suka raya cewa mala'ika Jibril abokin gabar su ne, abokin adawar su ne, wa anna Mika'il waliyyun lahu, shi kuma mala'ika Mika'il shi kuma majibincin al'amarin su ne, masoyin su ne, da haka ba sa san mala'ika Jibril abokin adawar su ne, suna san mala'ika Mika'il shine masoyinsu. To yace malaman tafsiri gaba daya sun yi ijma'i akan cewa waɗannan ayoyin an saukar da su ne domin su bayar da amsa ga Yahudawa akan wannan maganar da suka faɗa. To amma sababin faɗar maganar ko inda suka faɗi maganar, malaman tafsiri sun yi sabani mai yawa akai. Waɗansu suna kawo kissar tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Yahudawa da suka zo suka ce za mu maka wasu tambayoyi, in ka ba mu amsa mun san ba wanda ya san amsar waɗannan tambayoyin sai annabi. Da aka ce ma manzon Allah tambayoyi guda biyar, a ƙarshe duka manzon Allah ya ba da amsa, suka tabbatar da cewa haka ne. Amma a ƙarshe sai suka tambayi manzon Allah tambaya ta ƙarshe, to wane ne wanda yake zuwar maka da wahayi daga cikin mala'iku? Sai manzo Allah ya ce mala'ika Jibril ne. Sai manzo sai suka ce a to ba za ni imani da kai ba, ba za ni yarda da kai ba, saboda mala'ika Jibril makiyinmu ne. To mala'ika ne wanda yake zuwa da azaba, wanda yake zuwa da bala'i ga mutane, ba mala'ika ne na rahama ba. Amma da mala'ika Mika'il ne aka yake zuwa maka da wahayi, to da za ni imani da kai, domin shi mala'ika ne wanda yake zuwa da rahama, shi ne mala'ikan da aka wakilta a kan al'amarin saukar ruwan sama da tsirar da tsirrai daga ƙasa, wannan yana cikin aikin shi, to da shi ne da za ni imani da kai. Waɗansu malamai da yawa suna kawo wannan hadisin da wannan kissar a matsayin sababin saukar wannan ayoyi. Waɗansu kuma suna kawo kissar Umar ibn al-Khattab a lokacin da ya je inda Yahudawa suke taruwa suna karanta at-Taura, ya yi tattauna da su akan wasu mas'aloli, a ƙarshe har suka yi iƙirari da cewa eh lallai manzon Allah annabin Allah ne. Ya ce to amma me ya hana ku ku yi imani da shi? Suka ce abin da ya hana mu yi imani da shi saboda mala'ikan da yake zuwa mai da wahayi makiyinmu ne. Suka ce to saboda haka waɗannan ayoyin suka sauka. Amma hadisi ya zo sahihi a cikin sahihul Bukhari, hadisin Anas ibn Malik radiyallahu anhu, wanda shi ma yana da alaƙa da wannan kissa. Yake cewa lokacin da Abdullah ibn Salam ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin Madina, a lokacin Abdullah ibn Salam yana ba Yahudi, yana cikin gona, ana zata yana gonar dabino, yana aikin tsintar dabino a cikin gonar shi, yana roran dabino a cikin gona, sai ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai ya taso ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ce ma manzon Allah inni sa'iluka an salatin la ya'lamuhunna illa nabi, ya ce zan tambaye ka wasu tambayoyi guda uku wanda waɗannan tambayoyin babu wanda ya san su sai annabi. Annabi ne kawai ya san amsar waɗannan tambayoyin. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saurare shi, sai ya tambaye shi tambaya ta farko, sai ya ce fa ma awwalu ashraqis sa'a, menene abu na farko daga cikin alamomin tashin alkiyama. Menene farkon alamomin tashin alkiyama? Ma'ana tashin alkiyama na ƙarshe kenan, ba alamomi na nan duniya ba. Daga cikin alamomin da za su bayyana a ƙarshe, menene zai zo a ƙarshe daga cikin alamomin? Sannan tambaya ta biyu sai ce wa ma awwal ta'ami ahlil janna, menene farkon abincin da za a fara bayan aljanna in sun shiga aljanna? Me za su fara ci a aljanna? Abincin tarban baki da za a fara ba su, shi ne tambaya ta biyu. Sannan tambaya ta uku, wa ma yanzi'ul waladu ila abihi aw ummihi, me yasa da yake yin kama da uban shi ko yayi kama da uwar shi in an haife shi? Wannan su ne tambayoyin guda uku da Abdullahi ibn Salam ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da manzon Allah ya saurari tambayoyi, sai manzon Allah ya ce akbarani bihinna jibrilu anifan. Manzon Allah ya ce ai dazun nan ko mala'ika jibril ya faɗa min waɗannan abubuwa. Ma'ana kafin a zo a yi tambayar, aka zo aka bashi amsa. Da haka Abdullahi ibn Salam da ya ji haka sai ya tambayi manzo Allah ya ce Jibril? Ma'ana yana mamaki, Jibril fa kace? Sai manzo Allah ya ce eh Jibril. Sai Abdullahi ibn Salam ya ce zaka aduwul yahudi min al mala'ika. Ya ce to ai wannan Jibril da ka faɗa shi ne abokin adawar Yahudawa a cikin mala'iku, shi ne abokin adawar Yahudawa a cikin mala'iku, shi ne abinda Abdullahi ibn Salam ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anas ibn Malik yace fa qara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Da aka yi ce nan take, sai manzon Allah aka ji yana karanta wannan ayar, ma'ana ta zama sababin, kamar ita ce sababin saukar wannan ayar. Domin faqara'a a lafazi ana amfani da shi da yawa wani lokaci a wurin bayanin sababin nuzul, ba dole sai an ce fa nazalat ba ko fa anzalallahu. Da aka manzon Allah ya karanta wannan ayar, dalili ne akan cewa lallai ayar ta sauka ne akan wannan sababin. Saboda inda ba akan wannan sababin ba ne, kamar manzon Allah a lokacin ya ji wannan bayanin ai, kuma abin ya faru ne farkon da manzon Allah ya zo Madina. Farkon zuwan manzon Allah Madina ne abin ya faru. Balle a ce dama manzon Allah Yahudawa sun faɗa mai haka a baya, ya sani, inda ya riga ya sani da wannan bai zama abin mamaki ba. Kuma inda dama ya faɗa ma Yahudawa mala'ika Jibril ne mala'ikan da yake zuwa mushi, da Abdullahi ibn Salam shi ma da ya sani ai, tunda yana cikin manya-manyan malamai daga cikin Yahudawa, da shi ma ya san wannan labarin. Amma a lokacin da ya ji an faɗi mala'ika Jibril, ai mamaki ya yi cewa mala'ika Jibril kake faɗa kuma? Da haka ya nuna shi ma bai san da abin ba. Da haka ya nuna a lokacin wannan ayar ta sauka shi ne sababin nuzul na wannan ayar. Shi ne abin da Sheikh Khalid Al-Muzaini rahimahullah ta'ala ko hafizahullah ya rinjayar a cikin littafin shi Al-Muharrar fi asbabin nuzul, cewa ayar ta sauka ne saboda wannan hadisin, ba waɗancan kissoshin da ake kawowa da waɗancan riwayoyin ba wanda suke nuna an saukar da ayar ne akan tattaunawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Yahudawa. Da haka a nan Abdullahi ibn Salam ya faɗa ma manzon Allah abin da ya sani dangane da itiƙadin Yahudawa akan mala'ika Jibril, kuma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar domin rushe waccan aƙidar da suke da ita dangane da mala'ika Jibril da mayar da martani a kansu. Abin da ya kamata shi ne sanin me sababin da ya sa su Yahudawan suka sa mala'ika Jibril cewa abokin adawar su ne. Malamai suna faɗan sababba daban-daban kamar yadda su a nan suka faɗa a cikin riwayoyin da aka kawo na wannan kissa. Na farko suna cewa Allah ya aiko mala'ika Jibril ne da wahayi zuwa ga annabi a cikin Bani Isra'il. Sai ya saukar da wahayi zuwa ga wani a cikin Larabawa. Daga a wurinsu ya zama abokin adawarsu ne saboda ya canza wahayi. Wannan yana cikin sababban da suke faɗa, suke kawowa. Kamar yadda ya zo a kissar Ibn Suriya, wanda ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan. Cewa mala'ika Jibril ya yi kuskuren bayar da wahayi. Ya fitar da wahayi daga Bani Isra'il, da haka ya zama abokin adawar. Abu na biyu da suke faɗa shine suna cewa mala'ika Jibril malaku shada'id ne wal azab. Mala'ika ne wanda ya shafi duk wani abu na tsanani da azaba. In za a halakar da mutane, in za a saukar ma mutane azaba, in za a yi wani abu da zai shafi ukuba ta Allah a cikin bayi, mala'ika Jibril ne yake zuwa da wannan aikin. Suka ce to wannan ya sa mala'ika Jibril ya zama abokin adawar. Mana duk azabobin da suka sha a duniya da kakanninsu ya zo ta hannun wa kenan? Ta hannun mala'ika Jibril. Suka ce to wannan ya sa mala'ika Jibril ya zama abokin adawar. Ya sa suke cewa to inda Mika'il ne, saboda shi ne mala'ikan da ya shafi alaƙar saukar da ruwan sama, tsirar da tsirrai, abincin bayi ne kenan, da arzikin bayi a bayan ƙasa. Inda shi ne da sai mu yi imani da kai, amma ya za ka zo da wahayi ta hanyar maƙiyinmu? Shi ne sababinsu kenan. Nan suna kawo dalilin da ya sa suka butulce, suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, bayan duk dalilai da hujjoji sun gama bayyana a kansu. Shi ya sa duk wanda aka kai shi makura a wurin hujja da dalili, to duk yadda ya zo ya kare kan shi, duk abin da zai kawo na kare kan shi ne zai kawo. Duk abin da zai yi don ya kare kan shi sai dai a gashin ne. Saboda an riga an kulle shi a babin hujja, a babin dalili, bai da wani abu da zai iya ba kan shi kariya. Sai dai ta ƙirƙire-ƙirƙire kawai. Ya kamo wancan wanda duk mai hankali in ya ji zai gane wannan abin shirme ne. Kenan idan sun ce ya yi kuskure a wurin saukar da wahayi, waye ya kuskure kenan? Anan. Waye kuskure? Allah ne kenan ya kuskure. Kenan Allah bai ayyana mai wanda zai ba wahayi ba. Idan kuma Allah ya ayyana mai wanda zai ba wahayi, kenan tawaye ne ma Allah kenan. Tawaye ne ma Allah ya canza wani wuri daban, ba inda Allah ya sa shi ba. Kuma har yanzu yana nan a matsayin mala'ika, Allah ya tsare shi. To kaga wannan hujja ce ta shirme, babu dalili a ciki. Ko dai Allah ne ya sa shi ya zo ya yi yadda Allah ya sa shi, ko kuma abinda kuke faɗa cewa ya yi kuskure, ƙarya kuke yi. Saboda mala'ika ne, ko mala'ika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ma'sumai ne, ba sa saba umarnin Allah. Ba zai yi kuma Allah ya zaɓi mutum ya mai wahayi na ƙarshe, matakin da shi ne mafi ƙoloriwar daraja, kuma Allah ya bari a yi kuskure a kan shi ba. Ba zai yi ba. Da haka wannan hujja ce wanda take gurɓatacciya, lalatacciya. Sannan hujja ta biyu, cewa mala'ikan azaba ne da tsanani. Shi ya sa ba za ku karɓa ba, wannan ma ba hujja bace, hujja sai a kan ku. In kun yadda mala'ika ne, mala'ika daga ina yake karɓo saƙo? Daga wurin Allah. To ta yaya zai karɓo saƙon Allah? Ku ce ma Allah sai wanda kuke so a tuwo, sai in shi ne za ku karɓi saƙon Allah. Ta yaya wannan zai yi? Wanda ya tabbatar da wannan kafirci ne tsantsa kenan. Kun yadda Allah ne ya aiko, amma da Allah ba wannan ka aiko ba za mu karɓa. Amma tun da ka aiko wannan ba za mu karɓa ba. Me kenan wannan? Shi ne tsantsar kafirci, kafirci na zahiri tsantsa. Da haka ya tabbata ku kafirai ne kenan, ba masu imani ba. Wancan da'awar imanin da kuke yi ƙarya ce. Waccan da'awar cewa ku ne mutanen Allah, in za'amtum annakum awliya'u lillah, ko in kanat lakum ad-darul akhiratu khalisatan indallahi khalisatan min dunin nas, wannan da'awar ƙarya ce. Saboda ne, saboda gashi kun yi ma Allah tawaye ƙarara. Allah ya turo saƙo, kun ƙi karɓa, kuna son sai wanda kuke so, sannan Allah zai turo ku karɓa. Da haka duka waɗannan ayoyin suna sake tabbatar da kafircinsu. Ta ba su yi imani ba, wancan imanin da suka faɗa da'awa ce ta baki kawai. Da haka a waɗannan ayoyin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaryata su. Sai ya faɗi sababin da ya sa suke adawa da mala'ika Jibril, sababi na haƙiƙa. Allah ya ce, ƙul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'iznillah. Domin shi mala'ika Jibril shi ne muka saukar da shi, ya saukar da wahayi zuwa gare ka, zuwa zuciyarka da izinin Allah. Kenan me suke yi ma adawa? Saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda suna adawa ga manzon Allah, suna hassada ga manzon Allah. To wannan adawa da wannan hassada sai ta shafi mala'ikan ma da aka aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan zai nuna tsananin iya adawa da ƙiyayyar da suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda in manzon Allah har ya kai ga su yi ƙiyayya da adawa da wanda sun san mala'ikan Allah ne, wanda sun san duk annabawan Allah shi ne yake zuwa musu da wahayi, ba wani annabi da ba shi ne yake zuwa mai da wahayi ba. Amma duk da haka, saboda tsananin hassada da ƙiyayya ga manzon Allah, sai suka koma suna ƙiyayya da wannan mala'ikan da Allah ya aiko shi da wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka Allah ya nuna musu a nan cewa mala'ika Jibril ba adawa ya cancanta da ita ba. Ai, abinda ya cancanta da shi shi ne girmamawa da so da ƙauna a matsayin shi na ɗan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Domin shi ma manzo ne daga cikin manzannin Allah. Mala'ika Jibril manzo ne shi ma, kamar yadda manzon Allah yake manzo zuwa ga mutane. Allah ya ce, Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah yana zaɓen manzanni daga cikin mala'iku, ya rinƙa aiko su zuwa ga annabawa. Wa minan nas kuma yana zaɓar manzanni daga cikin mutane, ya aiko su zuwa ga 'yan uwansu mutane su ci gaba da karɓan saƙon Allah ta hannunsu. Shi ne Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Da haka a nan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa mala'ika Jibril ɗin nan shi ne dai Allah ya aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saukar da wahayi. A nan da Allah ya ce, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Malaman tafsiri sun ba wannan gabar ma'anoni guda biyu. Waɗansu malamai suka ce fa innahu ana nufin Allah, fa inna Allah nazzala Jibril ala qalbika, ma'ana Allah ya saukar da mala'ika Jibril zuwa zuciyarka. Sai zama fa innahu ɗin, zamirin yana komawa zuwa gawa, zuwa ga Allah. Nazzalahu din damirin yana komawa zuwa ga mala'ika Jibril. Bana Allah ya aiko mala'ika Jibril zuwa gare ka ya saukar maka da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wadansu daga cikin malamai kuma suka ce abinda ake nufi fa innahu damirin yana komawa zuwa ga Jibril. Domin shi aka ambata a baya kul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu ma'ana fa inna Jibrila nazzalahu zai zama wannan damirin na biyu yana komawa zuwa ga Al-Qur'ani duk da cewa ba a ambata Al-Qur'anin ba amma bace saukarwa an san ana nufin Al-Qur'ani sai zama wanda duk yake abokin adawar mala'ika Jibril to ya sani shi mala'ika Jibril din nan shine wanda ya saukar da Al-Qur'ani zuwa zuciyarka da izinin Allah a wannan ma'anar kenan amma ana ta farko kuma cewa duk wanda ya kasance abokin adawar mala'ika Jibril to lallai Allah shine ya saukar da mala'ika Jibril din zuwa ga zuciyarka da izinin Allah wannan sune ma'anoni guda biyu amma ma'ana ta biyu wanda take nuna fa innahu damirin yana komawa zuwa ga mala'ika Jibril ta fi zama mafi rinjaye domin ka'idar az-zamiru ya'udu ila aqrabi mazkur damiri yana komawa zuwa mafi kusancin abinda aka ambata abinda aka ambata kuma mala'ika Jibril ne fa man kana aduwwan li Jibrila sai aka ce fa innahu ta ka damirin ya koma zuwa ga mala'ika Jibril zai fi dacewa fiye da a maida zamirin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine kuma abinda Sheikhul Mufassirin al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar haka kuma al-Imam ibn Juzay al-Kalbi a cikin at-Tafsir shi ma ya rinjayar da wannan kaulin na biyu cewa a maida zamirin zuwa ga mala'ika Jibril shine ya fi cancanta a cikin ayar Allah ya sake maimaita mana musaddiqan lima bayna yadai cewa abinda aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na alqur'ani ya zo ne yana gaskata littattafan da suka gabata a baya a ayar da ta wuce can a baya mun ji abinda ake nufi da gaskata littattafan da suka wuce a baya yana zuwa daidai da su a hukunce-hukunce na tauhidi yana zuwa daidai da su a abin da ya shafi sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da manzon Allah zai zo da shi na shari'a waɗansu malamai kuma suka ce a'a gaba ɗaya ne yana gaskata abin da yake cikin littattafan da suka wuce a baya amma an kawo iskali a nan ai akwai hukunce-hukuncen da akwai su a littattafan da suka wuce amma kuma Qur'ani ya zo da hukunce-hukuncen da suka saba ma waɗannan hukunce-hukuncen anan zai zama musaddiqan lima bayna yadayhi ko ba zai zama ba waɗanda suka ce amne akan komai da komai suka bada amsa suka ce eh musaddiqan lima bayna yadayhi ne saboda a littattafan an tabbatar da cewa akwai annasu a shari'a akwai shafa hukunce-hukunce na shari'a to kuma Al-Qur'ani ya zo ya gaskata wasu abubuwa da yake cikin littattafan kuma ya shafa wasu hukunce-hukuncen ya zo da wasu daban da haka ya gaskata abin da yake cikin littattafan ko bai gaskata ba ya gaskata saboda ya tabbatar da akwai shafewa kuma ya zo da shafewa da ba ma shafa hukunce-hukuncen ne da sai su kafa hujja da wannan yayi an ce littafin da zai zo da wasu hukunce-hukunce ya akai kai naka duka yayi daidai bai zo da sababbin abubuwa ba sai zama suna da dalili ma akai kenan to amma shafewar da zuwa da wani hukunci sabanin hukuncin da ya gabata a littattafan yana ƙara tabbatar da cewa wa musaddiqan lima bayna yadai yana gaskata littattafan da suka gabata saboda a ciki sun san akwai shafa hukunci da wani hukunci da annabi Isa ya zo da al-injila ya zo da hukunce-hukuncen da suka shafa wani abu daga cikin at-taura shine ma'anar wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum da zo in halatta muku wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku ina akwai nasu kenan shi ma a cikin shari'ar da manzon Allah ya zo da ita za a samu wani uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum zan halatta muku wasu daga cikin abubuwan da da aka haramta muku a cikin shari'ar ku sannan Allah madaukakin sarki anan ya fada mana cewa fa innahu nazzalahu ala qalbika ana cewa an saukar ma manzon Allah qur'ani ne ko ana cewa an saukar ma zuciyar manzon Allah qur'ani wanne ne daidai a ciki na'am an saukar ma manzon Allah alqur'ani an yi mai wahayi dan wahayi shi ake ma gaba daya ba ana magana ne akan zuciyar shi kawai ba to amma anan sai aka ce fa innahu nazzalahu ala qalbika kamar yanda ya fada a wani wuri da zalabi ruhul ani ala qalbika litakuna minan mundiri a san ma Allah ya ce a ruhul ani mala'ika amintacce ne ya sauka da shi sai zama daidai da wannan innahu fa innahu nazzalahu innahu din yana nufin mala'ika jibril shine ruhul amin a can daga waccan ayar tana sake fassara wannan ma'anar ta biyu da malamai suka fassara ayar da shi fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah to me yasa aka kebanta zuciya da ambato ba sai fa innahu nazzala alayka bi iznillah ba kamar yadda ake fada a wasu wuraren nazzala alayka alkitab an saukar maka da littafi sai aka ce nazzalahu ala qalbika anan aka ce a zuciyarka wannan su malamai suka ce an kebanta zuciya da ambato ne saboda ita ce mawdi'ul aqli wal ilm wa talaqqi al ma'arif saboda ita ce mazubar ilimi da kuma tunani da fahimta dan yake fahimtar abubuwa dan yake samun ilimi da zuciya shi kuma alqur'ani ilimi ne da haka aka ambaci cewa an saukar da shi a zuciyarka saboda ita ce mawdi'ul ilmi aqli wal ilmi wal fahm wa talaqqi al ma'arif ko kuma ya zama an ambaci zuciya ne saboda a tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rike abinda aka saukar mishi ya haddace shi a cikin zuciyar shi saboda da haddace abin ne ya iya isar da shi zuwa ga mutane ya iya isar da sakon Allah inda bai haddace shi ba zai iya isar da shi ba zai iya isar da shi ba to ina ya haddace shi a zuciyar shi shine wurin haddace al'amura ya haddace abu da zuciyar shi ya isar da shi zuwa ga al'ummar shi shi yasa anan da ake magana saukar da alqur'anin suka ce shi yasa aka ambace zuciya aka ce fa innahu nazzalahu ala qalbika sai Allah ya ce bi iznillahi an saukar da shi ne da izinin Allah anan ana nufin amrillah da umarnin Allah mala'ika jibril ya sauka ba shi ne ya zo da cin gashin kanshi ba ya zaɓi wanda ya ga dama ya mai wahayi a'a ya zo ne ya saukar da shi a zuciyar manzon Allah ko ya saukar da shi ga manzon Allah bi iznillahi da umarnin Allah Allah ne ya umarce shi kenan ba shi ya kamata ku ji haushi ba Allah ya kamata ku ce shi ne abokin adawar domin shi ya yi da umarnin Allah ne shi ne abinda Allah yake mayar musu martani a nan fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi ba da kanshi ya zaba ba ya ce bari ya fita daga Yahudawa ya koma Larabawa a'a yayi ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fassara shi da cewa ya saukar da shi ne bi iznillah ma'ana da ilimin Allah kamar yadda wasu suka fassara domin ilimi majaz ne shi kuma ba a fita daga haƙiƙan abu a koma majaz sai idan da dalili da haka da iznillah al-iznu al-amru ne shi ne asalin shi a haƙiƙa idan aka fassara shi da al'ilmu an mai da shi majaz da aka abar shi a haƙiƙa shi ne ya fi dacewa domin babu wani dalili da zai sa sai an ɗauke shi daga haƙiƙa an mai da shi majaz sai zama ya saukar da shi ne zuwa ga manzon Allah da umarnin Allah. Allah ne ya umarce shi, ga abin da za ka saukar, ga kuma wanda za ka saukar ma, duka wannan abin da yayi ya cika umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce wa hudan wa bushra, alqur'ani shiriya ne kuma bishara ne. Daka menene ma'anar shiriya, menene kuma ma'anar bishara? Sannan kuma aka ce lil mu'minina, ga mu'minai kawai. Me yasa ba zai zama ga dukkanin mutane ba? Kamar yadda Allah ya kira shi da suna hudan lin nasi wa bayyinatin min al-huda, me yasa anan aka kebance shi da cewa wa hudan wa bushra lil mu'minin, ga mu'minai kawai, ba a sa shi ya zama am ga kowa da kowa ba. Duka wannan yana karkashin bayanan da malaman tafsiri suka yi a karkashin waɗannan gaɓoɓin, wanda za mu ji bayanan da wasu daga cikin malamai suka yi insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa, dangane da wannan gaɓar ta ƙarshe ta wannan ayar. Muna fata abinda muka faɗa daidai, Allah ya yafe iya ba mu lada wanda muka yi kuskure, kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana, ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafikyanta. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.